أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخر منها ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم 20 غوات رمضان شكرا تدو إيد الفل 40 دشدا وان دي جيد 20 غوات مارس دو بيد 20 بيال ميلادية وانا مدل سينام ومي البركة دمي كسابة منا ينتفجي القرآن بجرمة وانا وتامي البرمة كاف مشغا كاراتو أكو ينجارة دزامي جيا منا مغانا سعد بن معاذ Sa'ad ibn Mu'adh muka ce wato waƙi'an da ya faru tsakanin shi da Yahudawa a Khaybar, ba Khaybar bane, ghazwa ce ta Banu Qurayza shiga ta biyar bayan hijira, wanda bayan wannan yaƙi kuma shi kashi ya kuma ga Allah. Khaybar kuma ta faru shiga ta bakwai, sai da naje na ƙara saurare sai naji na faɗi cewa Khaybar. So insha Allah sai a kula kenan. Allah ta'ala ya ce wattaqu yawman, ku ji tsoron wata rana, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, a wannan rana wata rai ba ta amfana ma wata rai wani abu, wala yuqbalu minha shafa'a, kuma ba za a karbi ceto a wannan rana ba, wala yu'khadhu minha 'adl, kuma ba za a karbi fansa daga wannan ran ba, wala hum yansarun, kuma ba za a taimake su ba. Wa idh najjaynakum, kuma ku tuna ni'iman da na yi muku a lokacin da na tseratar da ku min muka tseratar da ku min ali fir'auna, daga fir'auna da mutanensa, ya sumu na kuma suna ɗanɗana muku su al’azabi, azaba mai raɗaɗi, yi zabbi huna abu na akun, suna yanka ’ya’yanku maza, wa ya sahi yuna nisa akun, kuma suna raya matan, wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim, a cikin wannan abin da muka yi muku akwai jarabawa daga Ubangijin ku mai girma. Jiya akwai inda na'ura mun samu tutsin na'ura, akwai abin da bai samu ya shiga cikin ɗauka ɗin ba, so ya haƙuri za a ɗan jimin ɗan dawo baya kaɗan. Allah ta'ala a wannan aya mai albarka yana faɗan, yana gaya ma ahlul kitabi cewa su tuna ni'iman da Allah ta'ala ya yi musu, yanda ya fifita su a kan dukkan sauran halittu. Allah ta'ala ya fifita su da wato annabawa da ya aiko, da kuma littattafai da ya sauka musu, da kuma mulki da ya ba su. Ya ba Annabi Sulaiman, ya ba Annabi Dawuda mulki masu girman gaske. To wannan shi ne Allah ta'ala ke tuna musu wannan ni'imar, sai yake cewa to su tuna da wannan ni'imar su nuna musu sun gode, ta hanyar godiya da za su fasa, kuma shi ne su yi imani da manzon Allah, su yi imani da Qur'ani da safarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ya kuma ce idan ba su yi imani ba, to su tuna wata rana da za a haɗu, Ubangiji zai tare da su a wannan rana, wata rai ba za ta amfana ba, wata rai ba za ta wadaci wata rai ba, sannan kuma ba za a karɓi ceto daga wannan ran ba, sannan kuma ba za a karbi fansa daga wannan ran ba, sannan kuma babu wani wanda zai taimake su. Muna kan gaba na cewa wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu biha 'adad, duk da mu mun karasa amma kuma ba samu wato ba mu samu mun fadi shi mun riga mun dauki wannan gaban ba. Zamu kara fassara wannan gaban insha Allah ta'ala. Allah ta'ala a ranar da yake cewa wala yuqbalu minha shafa'a, muka ce shafa'a shine wani wanda mutum zai yake neman ya biya bukatansa, ba zai iya biyan bukatan ba sai ya sa wani ya zama misali, sai ya kama kafa da wani misali, ko a makaranta mutum ya nemi admission zai je ya tura wani wanda yake da alfarma wanda ake son shi, sai ya tura shi ce ya kama kafa da shi. To Allah ta'ala a wannan rana yana faɗa cewa ko Yahudawa da kuke cewa ku abnaullahi ne wa ahibbahu, ko masoya Allah ta'ala ne, kuke cewa ku jikokin annabawa ne, saboda kuna tsammanin cewa ko da yanzu kun sa'a ma Allah ta'ala, wannan annabawan za su je su yi ta ma Ubangiji mita har sai ya ba su ceton ku, kamar yadda aka saba duk wani wanda yake mai mutunci zai iya zuwa wurin wani shugaba ya roƙa cewa wani wani mai laifi shi dai kar a yi mishi hukunci ko ma me yayi. To sai suke sai suka zama basu kaddara Ubangiji yadda ya kamata a kaddara shi ba, basu girmama shi yadda ya kamata a girmama shi ba, ta yadda suka kamanta Ubangiji da sauran halittu. Shine Ubangiji ana yake korewa cewa wannan abin da kuke riyawa na cewa annabawa da waye da waye da waye, to a wannan rana dai duk wanda ya gamu da Ubangiji da kafirci, to a wannan rana babu wani wanda zai zo ya iya wato daga kai ya kalli Ubangiji ya ce a bashi ce dan wani wanda ya mutu a madadin kafirci. Sannan kuma Allah ta'ala sai ya ce ko ba za a karbi al'adil ba, al'adil shine wato fansa al-fida, ba Allah ta'ala ba zai karbi fansa na wato shi misali idan ya rasa wani wanda zai turo, to wataƙila yana da wani ajiya da yi zinaji ko azurfa ko wasu abubuwa da ya gabatar na alheri, ya ce to ga wannan aikin alherin ya zama madadi a kan wannan rashin kirki da na yi, saboda haka sai ya zama ba a kama inda wannan rashin kirkin ba. Allah ta'ala yake cewa to duk wanda ya mutu ba shi da imani shi ma ba za a karɓi fansa ba, ta ga saɓanin da ya mutu da imani akwai irin fansan za a iya karɓa, amma dai duk wanda ya mutu ba shi da imani Allah ta'ala yake cewa ba za a karɓi fansa ba. To wannan shine fasara da galibin malamai suka yi, muka ce shine fasarar Sahabul Aliya su Abu Malik Al-Ghifari Al-Hasan Al-Basri Sa'id ibn Jubayr da Qatada ibn Ta'amud Sadusi da sauran magabata da yawa, Arabi ibn Anas da sauran magabata. Akwai fasara kuma da muka ce Ali ibn Abi Talib yayi, Ali ibn Abi Talib ana ruwaitowa kamar yadda Ibn Abi Hatim Ar-Razi ke fitarwa daga At-Tawri daga Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran daga Ibrahim Taimi daga babansa Sharik ibn Yazid ibn Sharik At-Taimi, Yazid ibn Sharik At-Taimi yake cewa ya ruwaito daga Ali ibn Abi Talib, Ali yana cewa Allah ta'ala ba zai karbi fansa ba, wato ba zai karbi a taɓau alfari ba, ba zai karbi wani taɗawu'i ko farali da wani mutum ya yi ba, mutuƙar ya gamu da Ubangiji ba shi da imani. Allah ta'ala a nan shi ne abin da yake faɗa, Ali ibn Abi Talib wani isnadi ne sahihi a dukkan rijal ɗin fiƙati. Ali ibn Abi Talib ya fassara cewa al'adl da aka magana fansa, wato Allah ta'ala ba kowa da ya gamu da shi ba bi imani ba zai yadda cewa wani ya kawo mishi wani aiki da ya taɓa yi na alkhairi ba, ko sadaka ko azumi ko zakka ko kuma wato sallah da ya ce ya yi, mutuƙar bai ce ya yi imani ba, bai nuna wa Ubangiji imaninsa a fili ba, to Allah ta'ala ba zai karɓi wannan abubuwan ba, wannan ba za su zama fansa da zai sa ki ƙona shi ba. Saɓanin wanda ya mutu da imani, Allah ta'ala ya riga ya faɗa cewa innal hasanati yudhibna sayyi'at, kyawawan aiki suna tafi da munana, amma wannan wato da'iran masu imani kawai kenan, amma wanda ya gamu da Ubangiji bai imani ba, a wani Ali ibn Abi Talib yake cewa to kaga ba wani abu da na alkhairi da yayi da zai kawo fansan shi. Sai bambanci da malamai ke kira al'adl da al'idl, muka ce al'adl abin da sa Ubangiji bai ce al'idl ba, saboda al'adl shine ka zo da fansa madadin abu amma ba irin jinsinsa ba, al'idl kuma ka zo da fansa irin jinsinsa. Yanzu misali mutum ya yi laifi ya yi kisa sai ya zo ya bayar biya diya, ka ga yanzu wannan al'adin sunansa fansa ya bayar, amma ba shi wato zinaji ko azurfa ba jinsi ya ɗan adam ba, to sai amma ainihin wasali sama. Al'idil kuma shine al-mithl, shine wato idan mutum wato ya zama bawa ne to sai a bada bawa, in ya zama baiwa ce a bada baiwa, kaga jinsi da jinsi, to wannan sai a kira shi al'idil. Wannan shine babbar shi da yasa Allah ta'ala ya fayi al'adl bi afayi al'idl ba, duk da wani lokaci za ka ga Larabawa suna suna wato amfani da dukan wato kalmomin amma dai an ana son a bambance bambancewa ta taqiqi to wannan shine bambanci kamar yadda manyan malaman lugha irin su Abu Ja'far manyan malaman tafsiri irin su Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari suka faɗa da sauran malaman lugha in an duba a cikin as-sahih da za a ga wannan wato bayanin da muka yi Allah ta'ala sai ya ce kuma wala hum yusaru sannan kuma na farko ba za a karbi ceto ba ba za a karbi wato fansa ba sai ce kuma ba za a taimake su ba cewa da kai wala hum yusaru haka Allah ta'ala ya kawo shi da fi'ili mudari lil bina wanda aka mishi bina ilal majhul ba za a taimake su ba taimako ne ta fuska guda biyu taimakon farko shine wato a wannan rana wato babu wani mai taimako da zai je ya hada jiki da jiki da su ya taimake su la nasira lahum kenan sannan kuma idan bai an kona su la muntasira lahum min Allah ta'ala min uqubatihi ba wani wanda zai zo ya tambayi wato idan ubangiji ya yi musu hukuma sai zai ce zai bi kadi sai dauki fansa ma waɗannan mutane sai dan bi aka kona su ba wanda isa to kaga shi ma'anar guda biyu ce akwai ma'anar farko shine la nasira lahum la nasira lahum wa laysa lahum min Allah nasir ba sai wanda zai taimake su ya hana ubangiji ya gurfayar da su sannan kuma idan ubangiji ya musu hukuma to kuma la yantasiru lahum min Allah ta'ala idza aqabahum ahad babu wani wanda zai zo wajen ubangiji yace dan me aka ma wani hukuma ba wanda isa shi zai Allah yace wala hum yusantu ba bala a taimake su kaga anan ubangiji abuwa guda uku ya share idan mutun yayi laifi to farko abin da zai fara nema shine yaje ya tura wani ya je kama kafa da shi ya je a ma da hakuri ba haka yake ba ubangiji ce to ba wanda aka isa tura ko annabi ko wanda ba annabi ba ba wanda aka isa tura wanda ya mutu ya shirka kaga wannan ubangiji ya riga shari shi kaga ba maganar jini kenan ba maganar wani su ce wai yanzu mun ji ko shi annabawa ne Allah ta'ala ya zanta ku ba ko annabawa tana mun ji ko shi annabi Ibrahim ne ko ji ko shi annabi Yaqub ne mu yanzu wuta ba ta ci mu ba kamar da mu ba na ce aka ana samu a dare wannan gafa zaka ji wannan dangar ta kashi da sharaftaka cewa shi sharifi ne wato jinin ma'aiki da sallallahu alaihi wasallam sai ya rika riya cewa wuta ba ta ci shi ba wannan kaga yana yaddaran kanshi ne ba kuma inda ya samu wannan abu a yalmace Allah ta'ala ya share cewa babu cito sai abu na biyu kila kai tsammanin cewa to shi wani wanda za a azaban kila ya tare da wani abu ya da wasu gidaje ya da wasu zinarai ya da wasu azurfa ya da wasu kudade yana da yara da zai ba da su a matsayin fansa akan wanda laifi da yi Allah ta'ala yake cewa to ba za a karbi al'adil ba ba za a karbi fansa ba to idan kuma yan sauran na abubuwan guda biyu to kila ya da kabila ya da wasu mutane za su taru su taron dangin su ce su ba isa ta kabu su wani ba to Allah ta'ala sai ya kara cewa wala hum yusadna ba kuma za a cinke su ba ba wanda isa haka kawai haka ya ce zai hadaka kafada da kafada wajen mala'ikun ubangiji da zai sa su yi ma mutane azaba akan wannan a ce wani azabu zai yi ba wanda isa Allah ta'ala shine har yake fadan cewa zai gaya mala'iku cewa waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su sai an tambaye su a yau innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal hum al yawma mustaslimun sai ya ce me yasa ba ku taimaki juna yau ba ku taimaki juna ba da ku hana an kwaza ba sai aka ce ina aishin sallama yau wato ubangiji wato a ga mu wannan bayi na ubangiji a wannan rana cewa sun sallama yau dai ba wanda ya isa ya wato ce zai ma ubangiji taron danji ko ya ce shi ba zai yi ba saboda ya ji cewa wane yana da wato gaduwa wanda zai kare shi Allah ta'ala yana kara cewa fa lana sarahum nasarahum alladhina takhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhu yake cewa to dan me ba a samu waɗannan ababen bauta da suke bauta wanda ba Allah ba a yanzu da can suna cewa waɗanda suke kara kusanta su da ubangiji za kuma su kara za su kare su daga azabar ubangiji to dan me yau ba su kira su ba su kira su tule musu waɗannan azabar ubangiji zai musu yau Allah ta'ala ce bal dallu anhu sun bace musu babu su babu labaru su ta shi kaga wannan yana kara nuna mana cewa duk wani wanda ya sake ya gamu da ubangiji a wannan rana Allah ta'ala bai yi imani da Allah ta'ala ba bai karɓi musuluncin da manzo Allah ya Allah ta'ala ya kuma zan Allah da shi ba dan Allah ta'ala yanzu yana magana al-islamu al-khas ba ana magana al-islamu al-am ba ana magana al-islamu al-khas al-islamu al-khas shi wanda aka aika manzo Allah da shi to zala anan ana ko ce Allah ta'ala anan yana gaya mana cewa duk wani wanda ya mutu bai imani da Allah kuma a karkashin musulunci da manzo Allah ya zo da shi ba ko da a da can yana bin wani annabi wanda dama can an aiko mishi da kwakkin littafi to yanzu ba zai mishi amfani ba kuma a wannan rana Allah ta'ala ba zai karbi cito ba ba zai karbi fansa ba ko ba bai taimakon shi wannan annabin da yake tutuncewa yana bin sa to Allah ta'ala ba zai karba daga wajen sa ba to kaga ashe abin ba 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 sauki ne da shi ba babu wani wanda zai zo haka nan kawai da ko da wace irin suna yace shi zai wadatu ga kin barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kin bin addinin sa yace zai sha ko da sunan zai bi wani addini wannan ka ga in babu aula ko da sunan cewa zai bi addinin amma kuma zai zuwa da wasu sabon shirye-shirye sabon shiriya ya zo da wani sabon tsari wanda ba shine abin da Qur'ani da Sunnah din suka koyar ba yace wannan zai fushe shi to lalle wannan ba zai fushe shi ba Allah ta'ala ya riga ya furta abubuwa guda uku kac ya riga ya yanke cewa ko jini ko taimako ko ceto ko fansa wannan abubuwan duk ba za su yi amfani gaban Ubangiji mutakar mutum ya riga ya mutu ba shi da wato imani anan alwada da wannan aya ita kanta Allah ta'ala sai ya ce la taji nafsun an nafsin shay'a shay'a wannan shay'a na kira ne na kira wato shi shine abin da yake ba shi da ba ma'arifa ba san shi ba shay'a ya aka kawo kuma shafa'a shi ma na kira aka kawo adlun shi ma na kira wannan duka sun zo ne bayan wato annabi annabi shine ladin nan to kaga anan a wajen malamai na larabci ga duk wanda san larabci wannan yana fa'inta da wato gamma hukuncin bakida Allah ta'ala anan yana cewa la tajzi nafsun an nafsin shay'a cewa babu wani wanda zai iya zuwa ya amfana maka wani abu ta karkar mutum babu imani babu wani ceto anan ya riga ya share duk ceto babu wani fansa ya riga ya share dukkan wani fansa saboda me saboda a duka wadannan annakirat ne annakirat ya ja'a fi siyaqin nafi tufid al'umum kuma wato tana nuna cewa wato babu wani wanda wato zai amfane shi la daga cikin annabawa da aka aiko ko daga cikin wani mala'ika mai karamci almadu wanda yake mutuwa da imani to ceton da ma'aiki zai yi shi ne ba shi shanci a wannan nan ba sannan kuma mala'iku ka ce mala'ika jibril wannan shi ma ba zai mishi amfani ba saboda haka babu wani wanda zai mutu ba musulmi ba ya tsammanin cewa ceto da manzo Allah zai yi ko ceto da sauran mala'iku ko sauran annabawa ko kuma sauran mu'minai za su yi ma ƴan uwansu kan yace zai mishi amfani babu kada yi wanda malamai ke togaciya a wannan babu shine Abu Talib Abu Talib bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Abbas ya tambaye shi yake cewa ka an fara da Abu Talib wani abu lahu kana yahuqu bika yace shi din ga ya kasance yana kare ka yana nuna fushi saboda kai saboda kuma addinin ka sai manzo Allah yake cewa in dai futa ne daga wuta to ba mushi kuri ba amma dai saboda wannan abin da ya gabatar wa musulunci Ubangiji ya dauko shi daga wuta ya bashi a gaba an sa mushi wani takalmi na wuta wanda makwarfadan sa kawai ta tabarbusa sauran takalmi to wannan shine kawai wanda aka taba samu a tarihi wani wanda ba musulmi ba Allah ta'ala ya mushi sakamakon mai sassauci ya ci albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan cin albarkacin wani iri ne dan shi kanshi ya kamata a tsaya a fasara wani lokaci wasu suna abin nan wannan ya ci albarkacin jininsa da manzon Allah ne kuma ya ci albarkacin abin da gabatar na kiyaye manzon Allah da kiyaye addinin manzon Allah wannan kaga wani lokaci wasu ba su gane haka wannan ba ya ci albarkacin jininsa da manzon Allah bane ba ya ci albarkacin cewa shi ba manzon Allah bane ba haka bane ai akwai Abu Lahab akwai sauran duk ba karshen shiga wuta ba ba kan wannan ne ba shi yasa a cikin hadisin abinda shi kansa al-Abbas ya faɗa mishi cewa innahu kana yahuqu bika ya kasance yana kare kai daga cutarwan kafirai a shi kaga shi abin da Allah ya mishi wannan wato wannan sakamakon ne saboda ko yaya dai ya taimaka ma addininsa ya taimaka ma addininsa ko ya taimaka wajen kiyaye annabinsa ba dan wai jini kawai ba wannan cewa jini kawai saboda jinin manzo Allah ne manzo Allah ya fara mishi wani abu to wannan babu shi Allah ta'ala ya riga ya kore wannan a wannan aya ya kore kuma Allah ta'ala a sauran ayoyi da yawa ya ce fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainakum yawma idzin wala tasalu ya riga ya kore maganar jini saboda haka duk wani wanda yake jin dangantaka shi da ma'aiki in dai har ya koma ga Allah ba shi da wani imani to wannan dangantaka ba ta mishi amfani ba amma shi Abu Talib saboda ya kasance yana kare manzon Allah ya kasance yana yin fushi saboda addininsa saboda addinin manzon Allah aka cutar da Abu Talib aka suka shiga cikin wato kawanya na Abu Talib ya zama ba a siyar musu ba a cinikin su ba sa ci ba sa sha ya zama an daina huda da su a Makka amma Abu Talib ya haƙuri in an tambaye shi
har cewa yake walaqad alimtu anna deena muhammadin min khayri adyanil badiyati deenan laula al malamatu aw hibari masabbatin da ra'aitani samhan bi zaka mubina yake cewa wallahi san san dan mu ba makarici ne ba ni kai yana san cewa addinin da muhammad yazo da shi ne addinin da yafi kowa yafi kowane addini yace ba dan ina gurin zangi ba ba dan ina gurin kai a zo a aibata ni ba ni ma da kaga na karbi wannan addini har dubi ba shi kaga shi ba wai ya riga ya fahimta kuma ya san wannan addini ya kawata cin addini ba wai kawai saboda Allah ta'ala ya raga gwam ya raga mishi ya mishi wato ragwanci ne bane saboda wato jini da ya hada shi da ma'aiki balle saboda ya taimaki addini to Allah ta'ala shi kuma a ka'idansa ko ya kake wani alheri musukarin wani alheri ya dan saki tauhidi to Allah ta'ala kuma zaka ga wani amfani a alheri ko ya shi Allah ta'ala ya wannan dinsa amma wanda ko ya mutu yana da wasu zunubai amma dai ya mutu da dan imanin sa ko ya yare to wannan shi ma ceto ba za ta mishi amfani ba har sai ubangiji ya yi izini sai kuma ubangiji ya yarda Allah ta'ala yana cewa wala yashfa'una illa liman tadha wala yashfa'una illa liman tadha yana cewa man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi waye wanda zai yi ceto ba da izinin sa ba wannan dai ayoyin da suke cewa duk waɗannan abubuwa da izinin ubangiji ake yin su saboda haka a ceto wani abu ne da akwai shi a shari'a amma sai yayin da ubangiji ya yarda kuma sai ubangiji ya nuna ma wanda zai ceto ma cewa wanda zaka ceta banda wani yanzu ka duba ga misali duk da yana son al'ummar sa duk da yana son al'ummar sa ya ceta al'ummar sa za a zo tsakanin shi wasu mutane ka duba ga mala'iku inda suke da wato kawaici da mutunta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma zai zo ya kama ya ce zai kama wasu mutanen sa ya cece su mala'iku sai su hana wannan mala'iku za su hana mala'iku za su hana su ce ina ai ya ce me ya faru ce wannan mutane na ne sai ya ce ai waɗannan innahum baddalu ba'daka sun wato ahdathu ba'daka sun kirkira abubuwa bayan ka da haka wannan ceto ba zai amfani ba saboda haka duk wani wanda yake ganin cewa wato zai iya wato canza addini kuma ya ce manzo Allah zai cece shi kaga wannan wannan yana bata maka lokaci babu yanda za a yi wannan ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasa amfani balle kuma ceton wani sa Allah ta'ala ya kare mu sai anan kawai inda zan dan kara bayani zan dan kara gami da wannan cewa Allah ta'ala da ya ce ku ji tsoron wata rana ba wannan rana wanda ke lata ji nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yusad wannan da Allah ta'ala ya share cewa duk wani wanda ya mutu babu imani ba zai shiga aljanna ba wannan ta shafi duk wani kafiri wanda hujja ta je masa ba dole sai manzo Allah ya jika da jika jiki da jiki ya je ya same shi kai tsaye ba abin lura kawai shine hujjan ta je masa ko bata je masa ba da wannan ne zaka ga wani lokaci idan kana karanta rusus na shari'a zaka ga ana faɗan cewa larabawa jahiliya duk wanda ake da kimin hujja ta je masa to shi ma in ya mutu haka da mutane zaka ji manzo Allah ya riga ya wani hukunci saboda Allah ta'ala ba shi ba cewa yayi wai sai annabi ya je maka ba cewa da wanda ya isa maka Allah ta'ala cewa wa uhi ilayya hadha alquran liunzirakum bihi wa man bala yace saboda in muku gargadi da wannan qur'anin da kuma wanda qur'ani ya isa masa larabawa da can suna karkashin suna wato bin addinin annabi isma'il annabi isma'il kuma yana bin addinin baban sa annabi ibrahim musamman larabawa annabi idan muka larabawa muna bukan larabawa adnadiyawa adnadiyun wanda suke bangaren makka da madina su suna bangaren adnan ba bangaren kahfan ba akwai kahfan akwai adnan to su wanda suke bangaren adnan su anan isma'il yana yaro aka aje musu shi da mahaifiyarsa haja manzon Allah kuma ibrahim kuma haka ya daga kara kaida tsakanin wannan wajeje har sai da suka fahimci tauhidi a wajen su to har lokacin da wato gab da zuwan ma'aiki da adadin wasu lokuta karnuka haka ko kace shekaru aru duk lokacin laraba suna kan tauhidi ba wani ba abin da ya canza su daga tauhidi sai kawai daga baya aka sami wani bawa Allah ana kira shi Amr ibn Luhay al-Khuzai sai ya tafi Sham da yaje Sham yaje ya balaguran sa sai yaga suna bautan gumaka sai wannan abin ya bashi sha'awa sai ya dauko wannan gumaka sai ya kama mutanen Makka da Madina da kuma Larabawa jikokin Annabi Isma'il to tun daga wannan lokaci Larabawa sai suka canza wannan addini suka koma suna bautan gumaka su ma a matsayin cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa muna bauta musu ne saboda su ƙara kusanta mu da Ubangiji to mazala bayan ya je wato sai yake cewa ya ga wannan bawan Allah ya ga wannan bawan Allah a cikin wuta yana jan wato hajjin sa kaza ya jahiliya mutu shi amma saboda shi ya fara kawo wannan ta'asar hadisi na cikin sahihaini hadisi Abu Hurairah وزال الى توارى ايت وعمر بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار انا حديث ده با وتن تمام مزال يا حديث ان با وتن باسو ينزا شرا شي با اما دي مو با مو تمام حديث ده كيتشي ديكيتشي صحيحين يكي تيوا واتو ناغا عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار يلا جن حدين cikin sa auta وكان اول من سيب السوائل شيني فرقن banda mai wato gumaka da ya kama larabawa shine yace a sami wata dabba ko kuma ko taguwa a ce wannan an horata ba za sake hawanta ba amma za sake hawanta ba an bar ma ubangiji kawai haka nan kawai daga shata shari'o'i babu wanda ya sanya shi ya shar'anta shine kuma aka ce kuma shine farkon wanda ya wato bahar al-bahira shine a bar wata dabba kawai ta da kuma ko taguwa ta cika nuran ta cika sai a ce to wannan an bar madagutan su sauran gumakan su da wai da an bar musu a riwayar Imam Ahmad wazalla yake cewa innahu awwalu man khayyara din Isma'il shine farkon wanda ya canza addinin Isma'il fa nasaba al-awthana ya sanya gumaka wa sayyaba as-sa'iba wa bahara al-bahira to kaga adam kai tsaye ai yana cikin lokacin da aka samu wato dacewa tsakanin annabawa tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad an same lokacin babu wani annabi da aka haifu ana cikin lokacin da ake cewa ana cikin kamfan annabi ana buƙatar a aiko na annabi babu shi amma shi je wannan kasa sama dan za ka ga wasu na cewa ai wani wani a jahiliya ya rasu me ne zunubin sa dan har a yanzu ka je Abu Talib wanda da makawo hadisin sa cewa maza Allah ya ce wato shine mabisa sautin wanda ke cikin wuta za ka samu wasu daga cikin malamai suna cewa su ba su da wannan hadisin ba wasu wanda suke danganta kasu da ilimi su ba su da wannan hadisin ba ai wannan dama duk maganar sahabal ahad da ta irin sa da irin wannan hadisin da ba za a ji a fara kallo sai a samu ga dalili an da hasari shi ina tunawa daga cikin abinda nake karantawa na Dr. Ismail Qardawi a lokacin kafin ya rasu ake tambayar shi kan Abu Talib ita shi bai dabba bai gamsu ba me yake zulmin sa ya mutu a jahiliya to amma ga ni ya mutu a jahiliya ba ka shi amma ka bayani li unzirakum bihi wa man balag ajala ta'ala wannan kuma hujjan ya ga musu hujjan ya ce saboda haka ba magana ne ya daya musu a jahiliya ba hujjan ta je musu ko ba ta je musu ba to ya ta je musu sun shirka ko ba su shirka ba sun yi to Allah ta'ala ya kuma ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha 'adl wala yusar kafat Allah ta'ala ya riga ya yanki ya ce duk wanda ya je ya mutu babu imani to ba zai karba daga wutar sa ba ya riga ya mutu ya mutu a mutuwa na banza da ubangiji ba zai kona shi saboda ya riga ya mutu da shirkan sa saboda haka kaga anan su ma larabawa ai kakansu annabi Ibrahim ne su ma sun ga dama su in tutiyan da su ma Yahudawa ke cewa kakansu zai cece su ko kuma su tutiya su ce annabi Isma'il shi ma zai cece su amma duka kaga ubangiji sai ya hada su da Yahudawa da larabawa biye ya musu kudin goro shi to wallahi duk wanda ya gaba da shi yana shirka to Allah ta'ala ba zai da wani shafa'a ba babu wani ceto tsakanin su tsakanin annabawa da wadannan larabawa saboda haka ya shiga ya kamata a shiga ce ta yi sosan gaske game da masu da'awa da harkar jini na manzo Allah jini ne abu da ake bukata amma wallahi duk wanda yake cewa shi shirki ne kuma bai yi aiki ba irin na kakansa to wallahi wuta ne ce wuta wannan wuta ce zai zama hukumar sa yanzu ga ana samun wasu hashimites ne shurafa din ne sosai ma wanda su ana ba da tabbaci an san tarihin su an san walidin wa walidin ne su an san tarihin su a duniya amma kuma za ka same su suna fara da addini wannan kuma sai kuma duk da akai da baka za ka hukunci kafirai ne ba tunda ba wai kafirci suka shela ta a ban kasa ba amma ana iya samu kaga wani wanda ke sharifi ne amma ya fito yana yaki da addinin kakansa to kuma wannan kuma sai a ce za shi ka tana ba zai yi wai wannan ba shurafa din wannan wasu wanda suke da awabu a yanzu anan mu wannan sai an bi iya tarihi sosai amma yanzu da in ka je sama roƙo akwai wasu in ka je can daula ta Urdun daula hashimi ake kirkawa ha yanzu kure shawon ne su hashima wanda amma kaga wannan bai musu amfani ba saboda haka duk wani wanda yake jin cewa wato dangantaka na zumunci tsakanin kafiri da musulmi zai yi amfani to wannan kada ya fata maka sai lokaci Allah ta'ala ya riga ya share wannan cewa fa idza nufikha fi suri yayin da aka busa kaho fala an saba bainahum yawma idan babu wani dangantaka a wannan rana wala tasalu ba wala tambaya kowa nafsi kuma a wannan lokaci ubangiji ya bayar da ya raba saboda haka kaga annabi nuhu bai yi matansa amfani komai ba dansa tunda bai imani ba bai musu amfani komai ba annabi nuhu bai yi ma wato matarsa amfani komai ba saboda ta mutu kafara annabi lo ko wace annabi ibrahim bai yi ma mahaifinsa atara amfani komai ba saboda ya mutu kafiri da ya ce zai yi ma da ya fara yi masa wato istighfari ubangiji hana shi annabi lo bai yi ma matarsa ba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda yake babbare a gidansu daga cikin bakwansa ko ƴan uwansa duk wanda ya mutu ba shi imani ba zai shafa ko ba wannan shine ka'ida ta ubangiji cewa kuma da wani wanda wasu suke yi cewa ai su ne ba su jira da su ba to akan me zaka raba ubangiji a ka'ida shi baya raba abubuwa guda biyu masu kamanceceniya da juna cin akwai da jiki kai kai laifin irin wannan shi ma wancan yayi laifin irin iri ɗaya ku yi laifin iri ɗaya isa wancan auta isa wancan aljanna ubangiji baya haka in ka ga ya sa wani aljanna za ka ga in ka je ka bincika za ka ga akwai dalili sai ya sa shi aljanna in ka sa wancan auta za ka ga akwai dalili amma ba duk wato duk abu ya zama ɗaya su shato hanya ɗaya su yi aiki iri ɗaya kuma ka ce ubangiji zai raba ubangiji ba zai raba ba shi ya ga a cikin bakwanin manzo Allah kaga Hamza ya sha Al-Abbas ya sha Safiya da sauransu duka sun sha ƴaƴansu sun sha duk wanda sun sha Fatima Zainab Ummu Kulthum da sauransu duk sun sha to wannan da sauransu sun shiga sun karɓi musulunci a lokacin da aka aika ma'aiki ma wasu daga cikin su ma sun riga sun yi aure kamar Zainab ta yi aure amma ta kiyaye ta bi addinin mijinta ta bi addinin babanta da ƙyar ma aka yi ma sai da matsala hayyin hijira daga baya an yakin Badar daga baya ce to ka je ka kawo mu da ka dawo da ƴata ya je ya mushi da ishi kaga ta sha ba wanda ke magana akan wannan amma yanzu kan yayin da ake magana da Abu Talib da sauran ƴan uwansa wanda ba su musulunta ba yanzu da yanzu ake zuwa ake kuma baki ake cewa sai da a ce su zuwa aljanna ya ina ka samu shi ba Qur'ani bane ba sunna bace magana ce kawai da wasu kawai a kwakwalwa kuma suke fadan da suke riya ta kuma suke san sai an fada sai an yi wannan ra'ayi kamar da nace duk abin da kaga ubangiji ya raba ba wani yayi dama wani ya hagu in ka je kalma za ka akwai bambanci in ka ga ubangiji yau ya mutu ruwa in ka je kaluwa za ka gani akwai dalle da ubangiji ya sanya ya haifar da samun mutu da ruwa in ka ga babu ruwa to insha Allah in ka je kaluwa in dai ubangiji na sai ina muku iya kifa sa bane sai ka je ka duba ko su dalle da hikimomi da yasa ubangiji bai da ayyuka a wannan gurin ba hadisi a cikin sahih muslim idan mutum wani zai cewa ai ka ga Abu Talib din da mutum kirki ne da shi da ƴan uwansa mutane ne masu gani ɗabi'a masu gaskiya masu mutunci masu amana ai shi wannan ba shi ake magana ba yanzu ana maganar imani ne shi kuma maganar imani shine shaddin karban aiki kuma ai duk maganar gidan da mutunci yanzu ya yanzu wani abu ne daban shi na ubangiji yace wala yu'khadhu minha adl al-adl shine al-fida shine safansa inda za su ubangiji zai duba mutuncin su da kirkin su ai kaga da zai karbi da zai fadi cewa wala yu'khadhu minha adl ba fansan ba da za su kawo fansan aikin su ce ya ubangiji mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun ci ɗakin ka mun yi kaza mun yi kaza don haka mu a saka kamera ai da zai karba to amma shi ya riga ya sharadi ya ce imani shine sharadi kawai sai wanda ya zo da sharadin imanin to dan sai a fara duba a ga wannan aiki yayi aikin kirki ko bai yi ba sana'a karba dan ka fahimta haka akwai hadisi da kici a sahih muslim da musnad imam Ahmad da at-taqasim wal anwar ibn Hibban hadisin Aisha take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ibn Jud'an kana fil jahiliyya yasilu rahima wa yud'imu al-miskin ibn Jud'an wannan bawan Allah a jahiliya ya kasance yana tare zumunta yana ci da miskinai abinci fa hal zalika nafi'u wannan zai amfana da shi duk wani mutunci zaka ce irin su Abu Talib da sauran ƴan uwansa suna da shi sai ya wuce wannan abubuwan ne tare zumunta yin ma dakin Allah hidima sannan kuma sai wato ciyar da miskinai ba shi ne ba to aka tambaye manzo Allah cewa fa hal zalika nafi'u wannan zai amfani wannan bawan Allah ibn Jud'an qala sai ce la yanfa'uhu ba zai mishi amfani ba innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm al-din bai taba cewa watan wata rana ba ya Allah ka gafarta min zunubi ranar sakamako wato bai taba yin imani ba Allah bai karba ba to to yanzu idan ka zo ka ce yayin sa Abu Zahir sauran ɗan uwansa kowa zai shiga aljanna saboda bi saboda wai jinin ma'aiki ne su to me ya raba sarshi da ibnu da ubangiji kuma a dabi'arsa a kance dabi'a a yanayin sunnarsa sunna ijtima'iyya mu'amaliyya shine baya raba abu biyu iri daya sai da wadalibi me ya shigar da ibnu jurar ko ta shigo mai kasa shigar da wadancan me kuma shigar da wadancan aljanna shi kuma kasa shigar da ibnu jurar aljanna sai kuma da kula da irin wannan abu ba abun ba shi fa addini ba emotion bane ba azuma bane kowa da azai sarransa ne yabi abin da addini ya faɗa wannan shine wato muna bin asalin shari'a amma idan muka ce zan kawo fahimta ta kai ma kawo fahimta wanda gaba da inda ka fahimta da naka fahimta da nashi fahimta da naka fahimta sai wani can daga baya zai ce shi bai da wannan fahimtar ma baki da wanda kawo ta fahimta saboda fahimta inda kwakwalwa ce ba ta da iyaka saboda haka duk masu kokarin wasu daga cikin manyan gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta rigima yanzu su ce wai dole sai an kubutar da su ko dole sai an ce su yan aljanna ne wanda bai ce aljanna ba har ana kokarin cewa ma ya yarda to ba san me yardan ba riddan haka ake kawai da sauki ko kuma a ce shi kamar wato Abu Talib da sauransu waɗanda yan aljanna ne ai ba su addu suna cikin jahiliya to dole kaga ya faɗa wannan abin to kaga ya yi wa ubangiji magana ne ba tare da ilimi ba yanzu yana magana ne kuma addinin ubangiji ba tare da ilimi ba illa kawai wato ta'abu ta'assubanci da kuma wato rike ra'ayin kauna ra'ayinsa an samu su daga cikin malamai da suka samu zami a wannan harkar amma a cikin malamai magabata daga sahabbai kowa da suka bi su ba wanda ke tantama akan wannan daga cikin abin da wani lokaci nake ce ma ƴan uwa su duba in ka zaka ga kamar su abamai sauransu da wanda suka yi maganganu akan gidan Banu Hashim baki da ka duba ka gani duk wanda bai san musulunci ba ba za ka taba zuwa ka zo ka ga su suna ce mishi Allah ya ji kasa ko Allah ya yarda shi ko Allah amince Allah ya tabbata gare shi ba sa wannan to sai da miki huzu sun fahimta sun san addini ba wai son samu ji ba abinda ubangiji ya tsara haka a cikin shi ba wai yanda ba wai zaba sarka ba saboda haka wannan ba daidai bane ya kamata lalle duk abinda ubangiji ya riga ya hukunta to a sallama masa ubangiji ba abun wasa ne ba ya riga ya hukunta haka shikenan saboda yana maka cewa su soyayya da yake ba soyayya ne naka jeje ba yanzu idan mu ne dan adam soyayya shi ne soyayya ce na gajiyen soyayya akwai wanda za ka gani kawai shi ya harta zai da shi ya zai ya mushi laifi ko kuma ya mushi laifi saboda shi dan uwa ne ga wani masoyi sai kai to ya da hakura ai sai ayyana da alaka da wani waye na wani ya haƙuri da shi amma ubangiji baya wannan wallahi gaya da kisan ma'aiki ka sake kana da jini da shi baka aiki girke wa za ka shiga aljanna ba wallahi ba mai shiga haram a wajensa ubangiji ya haramta mishi aljanna duk wani wanda yake da alaka da annabawansa yake yin aikin kirki to wannan cutar mai shiru ba zai mishi amfani ba Allah ta'ala ya kyauta saboda haka nan wannan Allah ta'ala annan aya da ya faɗa cewa wato duk wanda bai imani da Allah ta'ala ba ya mutu a haka to ceto mai ceto alaka shi da wani mai mutunci ba zai mishi amfani ba wannan haka take idan kuma ya riga ya mutu da imani idan aka yi sa'a ya mutu da imani to shi wannan ubangiji zai ba da ceto amma sai ya izini ta iya yiwuwa ubangiji ya sanya a bashi wato ceto tun a farko al'amari a bada ceton tun a farko al'amari ta iya yiwuwa kuma ubangiji kuma ya bari kuma zai shiga aljanna amma dai ma'ana ceton sai daga baya za a same ta in kuma yayi da zalunci wani zalunci da yake tsakanin shi da ubangiji ko kuma tsakanin shi da musamman dai ɗan uwansa da ɗan adam to in dai ya mutu to yanzu maganar cewa ubangiji ya yi mishi bai taso ba dole tsakanin shi da wani wanda ya zalunta shi ma wannan ceton mai ceto da fansan mai fansa ba zai amfani ba sai idan an yi isashi in aka isashi kuma ubangiji ya ga za a yi sun tsakanin ku ne a sulhu in ba sulhu kuma shikenan a ce a dauki hasanat ɗinka abin kirkinka a bashi ko a dauki zunubinsa a baka shikenan wannan shine abin da manzo Allah ya faɗa a cikin sahih hadisin Abu Huraira manzo Allah yake cewa man kanat indahu mazlamatun li akhi duk wanda yake da wani zalunci da zai ci dan uwansa min irdihi daga mutuncinsa da ya ci kaga mutunci ba na fa ko tsegumin sa Allah ya tsare mu aw min shay'in ko wani abu da ya zalunce shi falatahallalhu minhu alyawma to yaje wajen sa sakata yaje wajen sa ruka ya yafe mishi qabla an la yakuna dinaruka ba aje wani rana wanda babu dinari wala dirhamu ko babu dirhami wa in kana lahu amalun salih in yana da aiki nagari ukhira minhu sai a dauka wannan aiki nagari bi qadari mazlamatihi gwargwadon zaluncin da yayi wa in lam yakul lahu hasanatu in ko ba yi da aikin kirki ukhira min sayyiati sahibihi sai a dauka daga mummunan aikin wanda ya ci zalunta din wa qumina alayhi sai a ji a lafta masa kaya kaga daga nan sai waye gari da aikin alkhairi amma da aikin alkhairi sun kare zanibin nashi ba yi da yawa sai zanibin sai ta karuwa sai karuwa daga nan kuma sai a ce kuma sai dai aje wuta kuma sai je wuta to kaga wannan shi ma malamai suna fadan cewa duk wanda ya zalunci wani a duniya ya ci mana su ya ci mutiyan hasalakawa ya mutu bai je ya ce sai ya yi mishi ba yadda yanzu na suna yi wasu cewa ya yi musu ba zan yi ko talakawa suna cewa ya yi musu za su yafe ba lalle ya fi talakawa su yafe ba talakawa sun ci wuta sosai da wuya su yafe to amma dai a'a yanzu misali da bi dawo da su da abin da ya dauka din ba yace to amma akwai wata rana tsakani na da kai yana daki maka wani abu kaya ta yace ya yafe ba sai na dawo da shi ba kaga shikenan kaga shikenan amma yanzu shi magana talaka al'umma ina ta yace ya ta yafe al'umma ai al'umma ce al'umma da yawa al'umma jama'a ne da masu yawa wani ya mutu yanzu yanda za ku ga mulki ke da hatsarin gaske a yanzu lokacin da ake wannan fari kun da bai bayan amma dan fara fita alhamdulillah amma dai ba fita akai ba farin da aka yi a wannan ɗan kwanakin nan shekarun nan mutane da suka mutu suka sare da a mace wannan duk ubangiji sai ya dauko duk wani mai mulki da wanda alhakin sa ne wannan abu in wanda ya mutu a wannan gaban wallahi sai ya dawo shi ya tambaye shi ya wale mu da me dalili ina mulki ke da wato hatsari kenan mulki hatta kiya shi da ke wajen in kai sanadiyan aka duba ba mushi yanayin da ya mutu wallahi ubangiji sai ya ji da ni abu ba shi da sauki ba shi da sauki mutane da yake ke neman waɗannan wato mulki din amma ubangiji manzo Allah yana cewa za ta zama hasatu wa nadama za ta zama nadama in ubangiji ya ce zai ma kowa dokan hisabi akan abin da ya mulka wanda ya mulka ko zai sha Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya ce wa idh najaynakum min ali fir'auna ka tuna musu a wato ku tuna ni'imar da na muku wannan ni'imar daga cikin ni'imar da na muku shine lokacin da na tsiratar da ku daga ali fir'auna wato fir'auna da yan kanzagin sa anan Allah ta'ala ya ce yake tsara tana musu wannan banu isra'ila yana tuna musu nan kamar yayi azzaki ne a fadin farko da yace ufkuru ni'mati allati an'amta alaykum farkon aya farkon inda ya fara magana tuna musu ni'imar da ya musu to sai azahum wa idh najaynakum akan wannan ufkuru ni'mati allati an'amta alaykum kamar yace ne ufkuru ni'mati allati an'amta alaykum idh anjaynakum min ali fir'auna ku tuna ni'imar da ne muku banu isra'ila a lokacin da na tsiyatar da ku daga fir'auna da yan kanzagin sa to kaga wannan wata ni'ima ce da ubangiji ke kara tuna musu saboda su gode masa shi ba ubangiji ne yayin da ya maka ni'ima to babban abin da ake yake bukata wajen ka shine ka nuna ka gode kan ka nuna mutunci a kudurce ka ce ka gode a magance ka ce ka gode a aikace ka ce ka gode shi yasa suke cewa ashkuru anan yana da al'amal salih duk inda kaga an yi magana ashkuru to ana magana aiki da gani ba kawai ka ce ka gode akan abaki ba a'a sai kai a kudurce kai a aikace kawai kuma a magance a fir'auna haka Allah ta'ala ya rika kiransa fir'auna annabi Musa haka Allah ta'ala ya rika kiransa da wannan suna din fir'auna amma malamai suna cewa wannan suna ne da ake kiran na sarauta da ake kiran duk wani wanda yake sarautan kimfawa a wani lokaci sai kira shi fir'auna kamar yadda wanda yake sarautan turawa a wani lokaci dole ruwa yake kiransa kaisa kamar yadda duk wani ke sarautan farisa a kira shi kisra kamar yadda wanda ke sarautan bangaren Yaman a kira shi Tubba kamar yadda wanda ke sarautan wajen wannan wane yake da suna Habasha a kira shi da Najashi su shi ma haka sunansa Fir'auna wato wannan suna ne na sarauta malamai sun yi magana kan waye sunansa duka wannan babu a sami wani aya ko hadisi da ya bunce ba don haka duka dai shashi wata ake yi babu abin da ya wato za a iya kawowa ila abin da wasu ke cewa sai wai Ramses al-Thani ne Ramses akwai nabi akwai na farko daga cikin abin da masana tarihi suka san tarihin kimdawa suke faɗa suke cewa akwai wanda Ramses da ya taɓa yin mulki wasu na kokarin cewa watakila wannan shine Fir'auna annabi Musa amma dai babu dalili akan haka wasu daga cikin maganganun kuma kamar Muhammad ibn Saq sahibul Maghazi wasiyar yace daga cikin waɗanda ya tambaya daga cikin wanda suka san littafin nan da aka saukar wa wanda suka zo gabanin mu suka ce fassarar sunan Fir'auna daga ciki akwai wanda shi sunan sa Al-Walid ibn Mus'ab wani kuma yace kuma Mus'ab ibn Rayyan wannan duka babu wani dalili akan sa wannan kawai duk shashi fada ake yi babu Qur'ani ko sunna da ya tabbata haka Fir'auna dai sunan sa Fir'auna Fir'auna ya daga cikin wanda ubangiji ya fada cewa mafi sharrin sarki da aka taba yi azzalimi a ban kasa wasu daga cikin malamai sun fada cewa wa fir'auna yayi wai na fir'auna annabi Musa wa shi ga 400 yana yin mulki wannan babu dalili akan sa babu dalili akan sa ibnu abi hatim ar-razi da sanadin sa ya ruwaito daga abu ta'far isa ibn mahan daga ar-rabi ibn anas al-qurasani daga abu al-aliya rufai ibn mihran ar-riyahi shine yake cewa inna fir'auna malakahum 400 sana wa yamal yamul kisu kudin kwatin shekara 400 wanda isnadin sa isnadi ne hasan zuwa ga wato abu al-aliya amma abu al-aliya wanda ya dauko daga cikin abin da kore ya ji jama'a na fada shi a shi fadin su ko kuma ya dauko daga manganin abin da ahlul kitabi ke fada na dai ma wa tsammanin wannan magana ce wacce wanda wato ya ji shi a shi fadin jama'a suna fada irin dai kunni ya ji muka kada kuma wannan shi ko shakka ba zai zama daidai ba saboda abin da aka sani wato annabawa ko kuma dan adam baki daya tun lokacin annabi ibrahim har zuwa da suka zo bayan annabi ibrahim shekarun su ya da kusa san gaske wato ba aka san abin da aka sani lokacin annabi adam lokacin annabi nuhu ana iya shekara har 1000 da yan kai to amma lokacin annabi ibrahim daga bayan ubangiji ya rage shekarun mutane hatta wasu masana tarihi zaka ga duk maganganun da ake yi annabi ibrahim har zuwa lokacin annabi musa zaka ga average shekarun su zaka ga bayan shekara 100 da yan kai sai a ce mutum ya rasu saboda haka to me ya duk waɗannan su zaka ga shekara 100 wani a lokacin wani mulkin sa zaka ga shekara 100 kusan wata ila ya in kare shiga 100 ila shiga 500 kaga yayi wani rabin shekarun annabi adam kenan ai kaga wannan wani magana ce wacce take tana bukatun dalili shi yasa wato ba zai zama daidai ba ban san taya akai abu al-aliya ya karbi wannan labari miske da mujazafat ba ne kara ma gishiri miya haka to amma dai haka dai abu al-aliya ya fada wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala yake cewa idhna jaynakum min ali fir'auna ka tuna musu a lokacin da muka tsiratar da ku yahudawa daga wato fir'auna da ƴan kanzagin sa aka ce ali fir'auna shi yana ciki da kuma mutanen sa na ciki ƴan kanzagin sa da masu magana sa an aka ce ali fulan kamar da aka ce Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad to shi ma dai kuma ko muka ce Allahumma salli ala ali muhammad ko kuma da manzo Allah yake cewa salli ala ali abi wato abi aufa wanda kaga duk su ko duk wannan da shi da wanda ya tare iyalan da sun shiga ciki wannan abu ne sanin shari'a to anan abinda ake magana fir'auna da ƴan kanzagin sa Allah ta'ala ya kare wato yahudawa daga mace da su da sharru Allah ya ce yasumu nakum su'al adabi suna dandana muku suna ba ku suna gangarar da ku zuwa ga azaba mai radadi abinda wato zai sanya ku jira dan azaba sosai wannan jumla ta yasumu nakum su'al adab suna dandana muku wato azaba mai radadi malamai sun mata fasara guda biyu kuma kowanne fasara za su yi dauka ko da kace yasumu nakum su'al adabi a yanzu ma wato wannan jumla ma'anarta khabar ne labari ubangiji ke bayarwa ma'ana shine wato ufkuru ni'mati allati an'amtu alaykum id anjaynakum min ali fir'auna wa qad kanu min qabl yasumu nakum su'al adabi wato ku tuna ni'man da nemi muku ni'man da nemi muku ku yahudawa lokacin da na tsayar da ku daga wato makircin fir'auna da mutanansa a lokacin kuma sun kasance suna muku dandana muku azaba mai radi kaga labari yake bayarwa ubangiji yana bada labarin cewa ku tuna abinda muka yi muku na tsayar da ku da muka yi sun kasance ai suna muku azaba wannan labari kenan sai wato fasara na biyu ta zama ya sumu na fasu wal azabi ta zama jumla haliya ce jumla ce da ubangiji kamar yana fadan halin da kuke ciki ne abinda yake magana shine a lokacin da muka tsayar da ku daga fir'auna da mutanansa a halin kasancewa su suna dandana muku azaba shine wa idh anjaynakum min ali fir'auna sa'imikum su'al adabi suna masu halin an dana muku wato azaba mai radadi ko wanne dai duka zai dauka ko dai kace wannan jumla ce khabariya ko kuma kace wannan jumla ce haliya ai fi hali kaunihim yasumu nakum su al adabi Allah ta'ala yace yasumu nakum suna dan dana muku wannan daga sama yasumu sauman in aka ce sama yasumu sauman shine wato ana dan dana ma ka ba wani mutum wani abu ka dan dana da shi wannan abun ko kuma ka tunkuɗa cikin abun ya zama ya tsinduma a cikin sa kamar yadda zaka ji ana cewa samahu hasfan wato ya dandana masa kaskanci idan ya bashi kaskanci ya sanya ya samu kaskanci kamar yadda wani mawaki ke cewa in sima hasfan wajhu tarabbada idan aka dandana da shi wato kaskanci sai ga fuskar sa ya canza wato dandana da shi aka bashi shine aulahu wa azaqa shine wato yasumu lakum su'al adabi aw ayyulu lakum wa yudhiqu lakum su'al adabi suna dandana da ku wato mamuna azaba wannan shine mafi kyawun fasara akan fasar da al-Qurtubi ya kai to ga wasu malamai suna cewa yasumu nakum wato suna dimantar da azaba akan ku wannan ba daidai bane abinda yafi daidai shine wato su mun nafa su al'azabi wasu suna tsanar da ku azaba mai radadi. Allah ta'ala ce su mun nafa suna tsanar da ku su al'azabi azaba mai radadi. Nan su al'azabi wato Allah suna ba ku azaba azaban da zai zama ya bakanta mu. Shine wato yasu nafa su al'azabi ai ma yasu uku min al'azabi. Wasu daga cikin malamai suka fasara cewa ai su al'azabi ma'anar shi aswa da azabi ashaddu al'azabi mabi tsananin azaba. Tamma ibn Jarir al-Tabari yana cewa a inda haka ake sanar da sai a kawo wannan afal tabdil da ce aswab amma sai aka ce yasu munakum su al'azabi abin da ake magana shine yasu munakum ma yasuukum min al'azabi abin da yake bakanta muku na azab to nan haka Allah ta'ala yake magana duk da in aka ce aswab al'azab aka fassara shi aswab al'azab bi itibar al-ma'al wato in ayi lura da halin da suke ciki da kuma yanda daga baya al'amarin su ya kasance wannan azaban ya musu yawa to babu laifi a ce su al'azabi ana nufin aswab al'azabi mafi tsananin azaba ne. Allah ta'ala yace yudhbihuna abna'akum suna wato yanka yaranku maza wa yastahyuna nisa'akum kuma suna raye wato matanku wannan yudhbihuna abna'akum zahirin sa zaka ga kamar ubangiji yayi abin da ake kira afu bayani wato da ubangiji yace su mun rafa su al'azabi suna dan zama muku azaba mai radadi sai yake son ya ga ya baka wani azaba ake musu sai ce wannan azaba ita ce yudhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum sai zama afu bayani kenan yana ma aku bayan saboda haka sai zama wannan yasu yudhbihuna abna'akum in akai kawai da san ka duya shi zai dauki irabi na maf'ul yasu munaku su al'azabi dhabhum abna'akum wastihya'ahum nisa'akum haka dai zama sai zama wannan kalman madalli na ko kuma aku bayan ne na shi na bazan su al'azabi wasu amma a wata ayan Allah ta'ala sai ya raba sai ya ce akwai azaban daban akwai kuma wannan raya wanda ake da a wata aya haka ya raba Allah ta'ala sai yake cewa yasumuna ku suwa al'azabi wa yudhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum sai ya raba yace azaban daban wannan daban to wannan malami suka ce me yasa ubangiji anan a can ya raba anan kuma sai ya mai da shi zama kamar afu bayan ya mai da shi zama kamar wannan ana fassara maka azaban ne da aka ce ana musu azaba to da ana fassara maka irin azaba ce sai aka ce azaban ita ce suna raya da mazajen su suna kashe mazajen su suna kuma rawa tura yadda ba ta yanzu sai suka ce malamai suka yi magana cewa anan wannan wurin na suratul baqara da Allah ta'ala yake cewa yasumunakum su al'azabi yudhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum anan Allah ta'ala ya hada maganar dan wato a ƙara kambama wannan zulubi da yi amma cewa zulubi ne wato mai girman gaske mummuna kuma shikenan kawai ma sai aka ce ma wannan azaban kawai in ma aka bashi da azaban azabtar da wato wani sai da yake yana kashe wasu ya raya wasu to wannan ya ishe shi a matsayin babban laifi alhali ubangiji ya karba dan adam kuma inda kuma aka yi al'aqsu aka zama an raba kamar ɗayan ayat da aka cewa wa yudhbihuna abna'akum aka wawo to anan abin da yasa ubangiji yayi haka saboda ya nuna maka cewa ba azaba ɗaya akai ba azaba ɗaya yayi ba nau'ika ne azaba ya rinka dandana musu yau ya kashe su jibi ya musu kaza gata ya musu kaza haka dai ya rika musu to ko ina kaga yanayin qur'ani zaka samu wato akwai dalilai da yawa wanda yake sa Allah ta'ala wata ranka ga ya hade wata ranka ga ya cire babu wata ranka ga ya kara babu ga akwai dalilai da malamai ke kawowa na kibo Musa sai abu to wai me yasa shi wato Fir'auna me yasa Fir'auna yake ma waɗannan Bani Isra'ila wani azaba din me yasa yake musu malamai sun faɗi dalilai da dan dama ina gudun kamar idan muka shiga faɗin dalilan nan wato ba lalle mu lokaci shi in baka kuma kamar lokaci yayi nake idan muka shiga maganar dalilan nan saboda idan ban san mu fara faɗan barakan a ce kuma za a je a kwana gobe kuma a dawo a cisa da mai kyau wani sai wataƙila ba zai zo ba yau ya zo kuma gobe bai zo ba bai ji inda aka nusa ba saboda anan akwai abin da yake shahara a bakunan mutane cewa ai bokaye ne suka je suka yi dubbe suka je kogai suka gaya musu cewa za a samu yaro zai yi kaza wane ne waye mutu waye tashi za mu zo mu kanta wannan ruwa insha Allah gobe za kuma mu ga ɗaya daga cikin sauran maganganun da malamai suke da shi akan wannan mu kuma sai mu rinjaya da abin da yake akwai abu da muka da jalla ba mu nada abu da muka kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No. Na'am. Ah. Shi wannan ai na dai fara adin kule shi wannan shi amma abin da fara adin kule shi ma wani ke miki wajen fasara ina talata hadimal habbata ah manzo Allah akwai kamar da kuka sani akwai magana Abu Talib da sanan ma ban gida ban yi manyi gidaje na maiki ba wani shi kadai ne ba ai magana ya ce suna cikuwa ciki a wannan babu ah su waɗannan suna daga cikin waɗanda manzo Allah ya dinga kokari musamman dai Abu Talib ya tamita ubangiji ya bashi cikinsa to da yazo wajen Abu Talib yana ta kokarin lakana mishi la ilaha illallah aka samu mugunyan mutane suka zagaye shi suka hana shi karban wannan la ilaha illallah in ya ce la ilaha illallah ya kamar zai karba sai ya duya ya kalli wanda suke yan hagunsa sai su ce zaka atarghabu an millati Abdul Talib zaka kyamace yanzu addinin wani wani kakan babanka da kakanka da kakanninka sai ya ce Muhammad kai hakuri shi zai zai mutu kawai addinin kakanninsa to kaga a wannan dole hankalinsa ya tashi Allah kuma yake cewa kuma zan ci gaba da neman maka gafara sai in an hana ni tunda kuma Allah ta'ala ya hada alƙarin annabi Muhammad da annabi Ibrahim a daga cikin abin da labarin da aka gaya wa annabi Ibrahim cewa shi ma ya ce zan daga roƙa maka ubangiji na ya faɗa wannan dan haka abin da yayi wannan koyi yayi da babansa annabi Ibrahim kuma a babin annabtaka kasancewa annabi duk wani kowane annabi na da rahama shi bai ki ba a ce duk sauran mutane sun shiga aljanna in yayi wannan ma shi ya bude a wajensa kawai dai saboda ubangiji an riga an keta wannan kaidan tasa shine ya sako da aya cewa innaka la tahdiman ahbabta ba za ka shaida wanda kaga dama kake so ba kai ma wanda ubangiji yake wanda ya ga dama shine yake shaida shi wanda ya kuma shaida shi ya ba shi riya din ya karba kuma wannan yana nuna maka cewa ubangiji yana raba rahamarsa da yawa duk da ajinsir duk rahama da ubangiji yayi ma ajinsir rahama da ubangiji yayi ma ma'aiki ba wanda zai iya kawo manzo Allah amma kuma a daidai ku ana iya samun wata ni'ima da ubangiji yayi ma wani ko bai manzo Allah irin ta ba misali anan shine Abubakar Siddiq Allah ta'ala ya bashi ni'ima da duk gidansa da iyayensa da wayi duk sun shiga musulunci amma kaga a cikin annabawa ba ko aka haka ba annabawa ga san burjik wasu su ba a samu sun shiga sun abin nan ba sai ka duk wannan abin da za ga wasu ke tayi haka suna wani kufan baki duk wannan ba wanda zai iya bude Qur'ani ko hadisi yazo ya kare wannan matsalar shi ba ubangiji ba wai kana mu'amala da shi ne a mu'amala da hankalinka ba kai abin da ya riga ya sa a wajen shari'a shi dole zaka saboda haka duk abin da wasu ke kokarin cewa sai ai ta kaza a tare yi akan wannan wani abu ne da suka ji suka dauko na san zuciya ko ba sai suka dauko shi ba ko wace an sani suka dauko shi amma dai ba wani magaci da malamai sun ce suka faɗa ba malamai suke duk sun yarda da cewa duk wanda ya babu imani to ga komai shi amma kuma ba kuma kowa ne yanzu Abu Talib ba ke zagi shi a cikin malamai ba ka taba ya ce Abu Talib Allah ya mishi kaza sai ka ne da dadi da takaici manzo Allah wato Umar ma shi a wajensa duk wani wanda wato zumunta da shi da manzo Allah yana cewa shi da Khattab babansa ne musulunta gwara a ce wannan ya musulunta dan ya san matsala sai ya jin dadi ka kaga shi ba wai ahlus sunna suna yaɗa wannan mangane saboda jin dadi kamar wani madiya baki ba to amma shi da ka'ida ka faɗi abin da yake ba za ka zo haka nan kawai haka dan kawai wani azifa emotions ba kawai ka share abin da babu abin da yake akwai ko kuma ka zo abin da babu shi wannan akan shi ake magana kuma wannan magana akan wannan ka'ida wannan da addinin ahlus sunna ne kada ya zamana cewa wai yanzu wasu na kawo shi muhimmi shi muhimmi banza da ofis ke kawo ba su da dalili babu ko kadan dan idan ana samu wani wanda zaka ga shi shi ma yana gidan ka ta kashi da sunna din ya zo ya ta magana kawo shi ba ai da aka ce a ba wai kaza yana kawo shi ba shi ma wannan bai sani bane da shi bai sani ba kwata Qur'ani ko sunna ba inda aka yi wannan magana inda yanzu muna son a wannan masala da mai tattauna ta to ai akwai abubuwa da yawa banda wannan akwai wasu abubuwa ma da yawa da mun yi ban kawo saboda ma'aiki ba wai ba sa mu bane da za mu muna tattauna abubuwan shi babu dalili in ba wani ne ya kawo jafa'isa ba yake son ya share addini haka sai mu zo mu tabbatar da addini amma in ba haka ba a babu wani dalili in ba ka ta zo ba kawai shi kenan sai mu huce mu tsallaka ba abin da yayi da wannan kaga zaka kawo na'am kana nan aka fara wannan karatu to in ka je kai ka sami karatun zaka ji mun yi bayani kan wannan jahiliya suke ko ba jahiliya suke ba zaka in ka ji zaka ji amsa ka insha Allah ta'ala wannan kaga ba shi wanda ya mushi amfani bai wallahi bai mushi amfani bai mushi amfani da ya mutu bai da imani ya mutu bai mushi amfani ba ka saurari wannan katin da muka yi magana ce mai tsawon wannan in muka fara sai mun tattauna su abubuwan da kuma bani ba ya zuwa ina bukatar faɗe su bai insha Allah ko ka ta ko mallam Abdulshi zai maka bayani insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.